الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالذي يجب علينا جميعا المبادرة إلى التوبة والإنابة الصادقة إلى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر الآية. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ثم اعلموا أيها الإخوة أنكم في شهر المحرم يصام من أيامه التاسع والعاشر استحبابا، بل كان صوم العاشر من قبل واجبا ثم خفف بتشريع صوم رمضان المبارك، ويصام من أيامه كذلك أيام البيض وكذلك الاثنين والخميس لمن شاء. فيوم عاشوراء يوم صيام لا يوم حزن وتأسف كما تفعل الروافض أعداء الصحابة، وليس بيوم أكل وشرب وتوسعة على الأهل والأقارب والجيران كما تفعل النوافذ أعداء أهل بيت النبوة. أيها الناس، عليكم بكتاب الله وبما فهم الأحاديث رسول الله على مقتضى فهم الأسلاف الأوائل، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني وإياكم من النار. يا أيها المسلمين، ينادى جتك من فوفي شريع المسلمين ودعو بنجي تعالى يسوكر بسا قبن زنسي راشي وقبن أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألي ran dan adam ba da kariya ga rayuwar bil adama. Don haka ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta yin ta'addanci akan ran mummuni ta hanyar raba shi da wata gaba ta jikinsa ko kuma kashe shi. Alqur'ani mai girma da ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun yi wannan bayani ta hanyar salon magana daban-daban, ta hanyar zance iri-iri. Daga cikinsu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta kisasi, shi ne ramuwar gayya ga dukkan mutumin da ya kashe mummuni bisa ganganci. Dokar Allah ita ce a kama shi shi ma a kashe shi. Sai fa in dangin waɗanda aka kashe musu ɗan uwa sun ce sun haƙura da karɓar diyya, to a wannan lokaci sai a sassauta hukuncin kisasi zuwa ga diyya. Amma matukar sun ce suna son a bi musu jinin ɗan uwansu da aka kashe musu, mummune, mata ko namiji, babba ko yaro, ɗa ko bawa, dukkan mummunin da aka kashe shi da ganganci, hukuncin wanda ya kashe shi a kama shi a kashe. In mutum biyu ne ko uku ko huɗu ko biyar ko goma suka yi taron dangi da juna don su kashe shi, hukuncinsu a kama su su goman nan a kashe gaba ɗaya. Wannan ita ce dokar da Allah ya saukar wa manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah maɗaukaki yace: ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku ramuwar gayya dangane da kisa. An wajabta dukkan wanda ya kashe wani mummuni da ganganci shi ma a kama shi a kashe shi. Ko da kuwa mutum biyu ne suka yi tarayya kan ɗaya, domin ya faru a lokacin Umar ɗan Khattab, waɗansu mutane suka yi taron dangi suka kashe mutum ɗaya, Umar ɗan Khattab ya yanke hukuncin a karsu gaba ɗaya. Wani daga cikin waɗanda suke tare da shi yake cewa: ya za ka kashe rai goma a madadin ɗaya, ko rayuka adadi ababen ƙidayawa a madadin rai ɗaya tal? Sai ce: wallahi لو تمالا عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا. يتي والله دا متانن برنن صنعاء وند قاتن غري ني babban birni ne a kasar Yemen, za su yi taron dangi su kashe rai tsaye su duka, sai na kashe dukkan garin gaba daya. Domin wannan shi ne zai bayu zuwa ga a tsare rayuwar mutane. Idan na san cewa ni kadai ne in na kashe za a kashe ni, amma in mun zama mu biyu ko mu uku ko mu hudu ko mu biyar muka kashe wani ba za a kashe mu ba, to abinda zai faru shi ne duk wanda yake adawa da wani sai ya gayyaci waɗanda za su tsaya shi fada cikin abokanansa ko danginsa don su je su kashe shi, shike nan ba za a kashe su ba. Gobe ma in wani na jin haushin wani sai ya gayyaci waɗansu ‘yan uwansa su tsaya shi ya kashe wancan, wannan sai ya bayi zuwa ga rashin rayuka masu yawan gaske. Amma tun farko idan aka riga aka kama su aka kashe, to gani ga wani ya isa wani tsoron Allah. To wannan ɗaya ce daga cikin hanya da musulunci ya bi don rage faruwar kisan kai a tsakankanin al'umma, hanya ta kisasi, hanya ta ramuwar gayya. Sannan hanya ta biyu, Al-Qur'ani ya yi magana akan narkon azaba mai tsanani, ya razanar, ya firgitas, ya ja kunne, ya yi gargaɗi da kakkausan harshe a inda Allah Maɗaukakin Sarki ya ce, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima. Dukkan wanda ya kashe mummuni da ganganci, ka ɗauki makamin da ya iya yin kisa kuma ka nufaci kisa, kada ke shi ko ka soke shi ko ka sare shi ko ka harbe shi da wannan makamin, ya mutu a wurin ko kuma bai mutu a wajen ba, aka kai shi asibiti ya karasa a can ko ya karasa a gida, dukkan mutumin da yayi wa mummuni haka Ubangiji ce fajza'uhu jahannamu khalidan fiha, sakamakon sa wutar jahannama zai dawoma a ciki. Wa ghadiba Allahu alai, Ubangiji ta'ala yayi fushi da shi. Wa la'anahu, Allah kuma ya tsine mashi. Wa adda lahu azaban azima, Allah ya masa tanadin azaba mai girma. Wannan shine hukuncin dukkan mutumin da ya kashe dan uwansa mummuni da kowane dalili cikin dalilai wanda ba shari'a sai ta amince da su ba, ba ita ta lamince da su ba. Kaga wannan narkon azaba, wannan kautsa harshe ɗaya ne daga cikin hanyoyin da Al-Qur'ani ya bi dan ya rage yawan kashe-kashe a tsakankanin al'umma. Domin dukkan mummuni mai tsoron Allah, dukkan wanda yake da barbishin imani da ragowar takawa a cikin zuciyarsa, in ya ji irin yadda aka kautsa harshe game da wanda ya kashe mummuni da ganganci, to zai shiga taitayensa. Ba yanda za a iya kashe wani ko a sa shi ya kashe wani ko shi ya kashe wani danganin damarsa, dan ya riga ya san ga abin da ke jiran sa na azaba. Salam magana ta uku da Al-Qur'ani ya bi, Qur'ani ya kidaya kisan kai da ganganci cewa baya cikin siffar mummunai wanda aka tanada aljanna da su. Kisan kai da ganganci ba sifa ce ta mummunai ba, ba sifa ce ta bayin Allah na gari ba, irin waɗanda dan su aka tanada aljanna ba sa yin haka. Allah Maɗaukakin Sarki ya kidaya wannan a ƙarshen suratul Furqan, yace mummunai na gari, mummunai salihai ga irin halayensu, wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar, su ne wanda ba sa kiran wani tare da Allah, ba sa bautar wani tare da Allah, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah, ba sa kace rai da Allah ya haramta kisanta, illa bil haqqi, sai ta hanyar gaskiya, sai ta hanyar adalci, sai ta hanyar tsace da dokar shari'ar musulunci. Wala yaznun, mummunai na gari ba sa yin zina. Lissafa waɗannan ababai guda uku cewa ba sifar mummunai na gari bace, a ce dukkan wani wanda yake son ya zama mummuni na gari zai kaucewa kiran wani Allah dan ya san shirka ne, zai kaucewa zubar da jinin wani bisa ganganci dan ya san baya cikin halin mummunai, zai kaucewa zina dan ya san baya cikin halin mummunai. Sannan Ubangiji subhanahu wataala ya bauta salon maganar daban a inda ya ce duk wanda aka kashewa dan uwa to an ba shi dama, wanda duk aka kashewa dan uwa an ba shi dama, an ba shi iko, an ba shi dama. Ubangiji ta'ala ya ce wa man kutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultanan, duk wanda aka kashe da zalunci to mun baiwa ɗan uwansa dama, mun baiwa danginsa dama, mun ba su iko. Shine malamai suka ce ikon da aka baiwa ɗan uwa wanda aka kashe shine ko dai su nemi a yi kisasi a kai shi kotun musulunci a kashe wannan da ya kashe ɗan uwansu, ko kuma su ce a biya su diyyar ɗan uwansu, a yi kidaya, a yi lissafin diyya bisa ga yadda dalilai na shari'a suka nuna ta. Kaga wannan kowace dama ce aka baiwa ɗan uwan wanda aka kashe. Sannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya lissafa kisan kai, wato kaucewa kisan kai, nesantar kisan kai a matsayin ɗaya daga cikin wasiyoyi goma da Allah yake ɓanci al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita ya hada su gaba daya auri guda ya ambace su illa Allah madaukakin sarki ce wala taktulun nafs allati harrama Allah illa bil haqq zalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun kar ku kace rai wanda Allah ya haramta kisanta sai fa in ta bi hanyar da dama a iya kace ta in ta yi haka wannan shine abinda Allah yake muku wasiki da shi dan ku zanto masu hankali dan ku zanto masu nutsuwa dan ku zanto masu aiki da tunaninku sannan ya yan uwa yana daga cikin munin da kisan kai ke jawowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi sahihi yace dukkan wanda ya kashe wani shi wanda aka kashe din a ranar tashin kiyama zai rike wanda ya kashe shi a farfajiyar kiyama yau mutumul fara'id kowa na gani an tare dukkan taron duniya ya rike shi ya ja shi gaban Allah a lokacin nan jijiyoyin wuyan suna furzar da jini dan a halarto hoton ta'addancin da aka yi masa a duniya ya kalle shi ya ce ya ubangiji sal haza lima katalani tambayi wannan menene ya kace ni dan me ya sare ni da adda dan me ya harbe ni da bindiga dan me ya soke ni da mashi dan me ya ketar gidana ya je kace ni me nayi masa shine tonan filin ra'ayawa mai kace dan uwansa da ganganci a cikin shari'ar musulunci tonan filin da ra'ayawa mutum ke na ranar tashin kiyama ayan kuwa musulmi dokar Allah subhanahu wa ta'ala kariya da ta bayar ba fa rayuwar mu ne kadai ba hatta rayuwar wadansu daga cikin kafirai an ce a tsare musu jinin su ballan tsananin mu ne hatta kafirai akwai al-mu'ahadin wanda an yi yarjejeniya da su an rubuta takardar zaman lafiya wanda aka yi mata zango na wata shida ko shekara haramun ne a daidai wannan lokacin wani da ya ce zai kai musu farmaki ko ya kashe su ko ya dauki dukiyar su ubangiji ta'ala da ya saukar da bara'a yace an riga an barranta daga musulkai da haka a yaƙe su a karkace su a yi musu kaza sai ce illal ladina ahadtum minal mushrikeen sai fodan da kuka yarjejeniya da su cikin musulkai thumma lam yanqusukum shay'an basu warware komai ba na ka'idar yarjejeniyar na sharuɗin yarjejeniyar wa lam yuzahiru alaykum ahadan basu taimaki wani akan ya yaƙe ku ba to irin wannan fa atimmu ilaihim ahadahum ila muddatihim irin wannan ku cika musu alƙawarin su zuwa lokacin da kuka yi shekara ɗaya ce shekara biyu ne dole ku tsare musu jinin su a tsawon wannan lokaci ne yarjejeniya tsakanin ku da su in ya zanto kafirai an ce a tsare musu yarjejeniya a tsare musu jinin su to ina gaban mu ne haka kuma al-mu'tamanun al-mu'taman wanda kuna faɗa tsakanin ƙasar ku da tasu amma tare da haka yanayin mai izinin shigowa ƙasar ku kuma ku da kanku kuka ba shi izini ya zo ƙasar taku ya yi sati ya yi wata ya yi kwana bakwai ko wani abu makamancin haka lokacin da ya shigo ya zanto jinin shi da dukiyarsa kararru ne tsararru ne da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah ayoyin alqur'ani na yi masa shamaki kar wanda ya taba shi ubangiji ce wa in ahadun minal mushrikeena sajarak fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighhu ma'amana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun idan an samu wani cikin mushrikai cikin kafirai cikin abokan adawar musulunci ya nemi tsaranka da kariyarka ya nemi alfarmarka zai shigo garinka zai yi sati zai yi wata Allah yake da manzon Allah ba shi wannan kariyar da ya nema ba shi wannan tsaran da ya nema sai ya shigo yana karkashin kiyayewa ta dokokin Allah ko ba shi dama kila shigowarsa in yi Qur'ani in yi du'azi da fadakarwa sai ya musulunta idan ya zo ya kammala zaman sa bai musulunta bai tashi tafiya ku yi masa rakiya har zuwa kan iyakar ƙasa har zuwa inda zai ji in ya je san ya hau tudun mun tsira sannan ku dawo kafiri fa mushriki aka ce ai masa wannan to ina kake jika kake dan uwanka musulmi ina kake jika kake dan uwanka mummuni mai bautar Allah subhanahu wataala dukkan wannan abin da yake nunawa addinin musulunci na bada tsaro game da rayuwar dan adam addinin musulunci na bada tsaro game da tashi ne wannan kawai kashe mutane babban hujja take nuna ba manufar bace kashe mutane inda manufar ita ce kashe mutane da ko mutane sun musulunta sai a kashe su amma dukkan garin da suka furta kalmar shahada ya zama wajibi a tsare musu jinin su dukkan garin da suka kishi ga musulunci amma suka ce sun yadda su bada jizya ya zama wajibi a tsare musu jinin su da dukiyar su ba za a kai musu farmaki ba dan ita ce kaida ta dokar ubangiji ya yan uwa musulmi idan muka lura dalilai ne wani irin dalilai ne suke jawo kisa mai ke jawo wani ya kashe wani ko su wani su kashe su wani ko wani ya kaiwa wani hari dalilan suna da dama a cikin rayuwar mu amma ɗaya kaɗan daga cikinsu na farko akwai dalili na fashi da makami wani na kashe wani a gidansa ko a kan titinsa ya tsare shi ya kashe shi kawai don ya ɗauki dukiyarsa irin waɗannan su ne ubangiji ta'ala ya ce fajaza'uhum an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfa min al-ard
sakamakon su shine ko a kashe su aw yusallabu ko a tsire su da mashi ko da wani karfe a kofar gari ko a tsakiyar gari dan kowa ya gansu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a yanke hannun dama da kafar hagu aw yunfaw min al-ard ko a kore su daga garin a kore su daga kasar haram ta musu shigowa wannan shine sakamakon dukkan mutumin da ya dauki fashi da makami a matsayin sana'a kuma wannan sakamakon fannanan duniya kenan kafin ajin lahira dai in bai tuba aka kama shi aka yi masa wannan ana kace shi kuma yake tuba yana nan akan matsayin sa to kuma azabul lahira tana jiran sa daga Allah ya zalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim wannan shine kaskancin da zai kawo masa a nan gidan duniya sannan a lahira kuma suna da azaba mai girma sai Allah ya ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai fa wadanda suka tuba dalili na biyu cikin dalilan yawan kisa rikici tsakanin kabila da kabila ko tsakanin jama'ar wata ƙasa da jama'ar wata ƙasa tsakanin wani jinsi na mutane da wani jinsin na mutane irin yadda ya rinka faruwa a lokacin jahiliyyar farko kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da irin yadda ya rinka faruwa kuma a cikin jahiliyyar ƙarshen zamani da muke cikinta yakin duniya na ɗaya yakin duniya na biyu hare-haren da Sabiyawa suka rinka kaiwa musulmin Bosnia-Herzegovina da hare-haren da Amerika ta kai Vietnam ta karkashe mutane ta jefa musu makamai masu guba har yanzu ana haihuwar yaro da ido daya ko da kunne daya ko kafar daya ta fi dama ta tsawo ko hannun dama ya fi na hagu tsawo da munin halitta saboda makamai masu guba da iyayensu suka shaka har yanzu tasirin abin yana faruwa a tattare da su dukkan waɗannan saboda kabilanci ne ko dan fada ƙasa ko dan bambancin jinsi ko dan bambancin yare ko dan bambancin launin fata ko dan bambancin wannan al'umma da wancan wannan sababi ne daga cikin sabubba da suke sa a kashe-kashe rikicin Rwanda, Burundi, Congo Demokratiya da Sierra Leone da Sina ne duk waɗannan irin rikicin ne rikicin da aka yi ta yi da sunan kabilanci a waɗansu ɓangare na wannan ƙasa duk yana cikin wannan da'ira sababi ne cikin sabubba na irin dalilan da ke sa a kashe mutane sai dalili na uku daga cikin abin da ke kawo yawan kashe-kashe gabar siyasa tsakanin mabiya wannan jam'iyya da wacce jam'iyya ya faru da shekaru 25 da suka wuce tsakanin mabiya DNPP da NPF inda ya fi munin gabar siyasa ba kamar jihar Borno inda ya arewacin Najeriya ne tsakanin NPN da PRP ba inda ya fi muni irin Kano inda ya arewacin Najeriya ne wani musulmi amma bambancin jam'iyyar siyasa ya sa wani ya kashe wani ya kone gidan wani garuruwa nawa aka tasa aka kone aka sa mutanen suka hijira saboda gabar siyasa kuma yana faruwa a yanzu to a yanzu inda ya fi damu ne inda tsakanin ɗan NTN da DNPP ake yi a yanzu tsakanin ɗan PDP da ɗan PDP za su iya kashe juna tsakanin ɗan ANPP da ɗan ANPP ɗan ƙwansu za su iya kashe juna za su iya yaƙar juna za su iya kashe juna hamshaƙan 'yan siyasa sun riga sun yi kowane irin tanadi da suke ganin ya kamata yi sun tara kuɗi ko ta hanyar halal ko ta hanyar haramun sun riga suna baiwa yara training sun sayi makamai sun ajiye sun riga sun yi kowane irin tanadi sun jawo hankalin samarin da aka jahiltar da su ba a ba su haƙƙinsu ba na ilmantar da su matakin ilimin farko na firamare da na biyu na sakandare sun girma gandandam ba ilimin addini sannan babu ilimin zamani an kwance musu tunani da hankali ta hanyar raba musu muggan ƙwayoyi da sa musu kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe an riga an rikitar da su a ba su kuɗaɗe masu ɗimbin yawa wanda mutum bai taɓa ganinsa ba a lokaci guda ba tare da yayi noma ba ba tare da yayi ciwo ba tare da yayi kowane irin abu ba ya ga kuɗi a banza an bashi a hannunsa ga rashin tunani ga ƙwaya ga rashin lissafi ga rashin ilimin addini me kake tsammanin wannan zai iya samu dukiya a hannunsa wannan shine tanar-tanar da ake a nan jihar Borno shine ake a Kano shine ake a Bauchi shine ake a Gombe shine ake a galibin jihohin Najeriya sai dai wata jihar tafi wata jihar sai dai wani garin ya fi wani garin sai dai wata nahiyar tafi wata nahiyar wanda suke kan mulki suna ganin cewa ko da mala'iku za su sauko daga sama sai an yi bala'i amma sai sun zarce waɗanda ba su riga sun samu ba suna nufin ya za a yi su samu ko da ko ba za su samu mulkin ba sai sun taka gawawwaki 'yan adam 'yan uwansu da za a kashe su taka kowane taku ɗaya tsawon kilomita biyar ya zanto cewa gawar ɗan adam zai taka inda ya gamman house zai shiga inda ya rantsar da shi za a yi ya yarda da ya wannan dan malamansa sun ce masa daga baya ya je umara ya yi istighfari inna Allah ghafurur rahim haka suka faɗa masa. Daga baya ya gina islamiya, daga baya ya gina masallaci, daga baya ya bada kuɗi a sai rago a yi sadaka, daga baya ya yi kaza. Fatawa ta ƙarya wadda muggan malamai suke bayarwa ta taimaka wajen samun kanmu a cikin mummunan halin da muke ciki. Fatawa da ba ta da asali cikin littafin Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine babbar musibar da muke ciki. Kashe-kashe a sanadiyya ta siyasa, a sanadiyya ta goyon bayan wane, wanan da ba zai tsare ma komai ba a gaban Allah ranar tashin kiyama, wanan da a yau idan ka mutu ba zai maka kara ba cewa bari ya shiga kabarinka abin ne ku tare tsawon minti biyar in an jima ya fito, wanan da ba ya da ikon ya yanke maka talauci, wanan da ba ya da aljanna ko wuta a hannunsa, a sanadiyyarsa ka ɗauki makami don ka kashe wane, me za ka zai ka faɗa wa Allah ranar tashin kiyama? Sannan in ka kashe wane kake shekaru nawa? Waye ce maka dan ka samu kuɗi hankalinka zai kwanta? Waye ce maka samun mulki da mukami ke sa a samu kyakkyawar rayuwa a cikin zuciyar dan adam? Ubangiji ta'ala ne ke nutsar da mutane, ya ba su dangana, ya ba su hakuri, ko da bai ba su dukiya mai yawa ba sai su ji suna da wadatar zuci, sai su ji suna da hutun zuciya, sai su ji suna da peace of mind, sai su ji hankalinsu a kwance ba tare da sun ajiye miliyoyin kuɗi ba. Amma nawa-nawa ne wanda suka tara miliyoyin kuɗi ba sa iya yin barci sai an yi musu allura ko sai sun haɗi ƙwaya kafin su yi barci? Nawa ne ba za su kidayu ba? Nawa-nawa ne suka samu muggan kuɗi tsakanin su da ƴaƴansu ana ƴar wasan ɓuya, tsakanin su da matansu ana ƴar wasan ɓuya, dan ƴaƴan suna ganin katina ka ya kamata ka mutu su kuma su gada, kai kuma kana ganin da saura kullum wani gashi ya fito a hancinka, a kan kumatinka, a haɓarka, sai ka askin kana son ka dawo yaro. Ƙarfin jima'i da baka da shi sai ka yi odar magunguna daga waje don ka ci gaba da mantenin ɗin ƙarfinka na jima'i. Su kuma suna ganin kuɗinsu kake ci ya kamata ka mutu. Daga su a yanzu idan an ce ka mutu, in ka ga suna kuka, ƙila suna kuka ne don ba su san wani lissafin da ka bari ba, amma ba don kai ka mutu ba, wani lissafi ne kawai ba su gano ba. To ka tara kuɗin sai Ubangiji ya ajiye maka wannan timing bomb ɗin a gidanka. ƴaƴanka sun tsane ka, matanka suna gasar haihuwa don kowace ta samu kaso mai yawa wajen gado. Idan aka ce musu ka mutu ba sa jin takaicin ka mutu, za su yi kukan munafunci. Wani mai hikima ke cewa mace na iya yin kuka a duk lokacin da ta ga dama, amma dariya ce ba ta iya yi sai lokacin da abin dariya ya faru. Dan kaga ana kuka baya nufin bakin ciki, kila farin ciki ne, kukan daɗi ne, ka mutu. Kun yi yarinta tare lokacin baku da kokobo, kun sha wahala, yanzu ka samu siyasa, ka samu kuɗi, ka ji daɗi, kai kana bin ƙananan ƴan mata a waje, ita kuma ka ajiye ta a gida. Idan ka mutu ita kuma wannan kuɗin za ta bi ƙananan samari da su, tana ganin kai ma ya kamata ka tafi. Shi ne masifin da suke cikin manya-manyan gidaje. Sawa'un an faɗa ba a faɗa ba, wannan shi ne hakikanin al'amari. Me ya jawo haka? Saɓawa Allah, cin amanar juna. Da haka raba wa wannan yara makamai, raba musu kuɗaɗe, raba musu magunguna, ƙwayoyi, ziga su don su yi kisan kai. Cin amanar su yaran ne, wallahi cin amanar yaran ne, cin amanar ƙasa ne, cin amanar al'umma ne, cin amanar addinin musulunci ne, cin amanar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne game da al'ummarsa. So ake ni da kai da shi da mu mu zama sanadarin gyara wannan al'umma ta manzon Allah, don ya ji daɗin yin takarar yawan al'umma da mu a gaban sauran annabawa ranar tashin kiyama. Amma ya manzon Allah zai alfahari ne da mu in mun je masa da ƴan kwaya, in mun je masa da ƴan sara suka, in mun je masa da ƴan fashi, in mun je masa da mai wani alfahari zai wa annabi Ibrahim ko annabi Musa ko annabi Isa da mu tare tara gutsa gayyar tsuntsiyar da babu shara? Wani alfahari manzon Allah zai da mu a kan haka? Kun lokacin da ka kama mulkin jama'a, iliminsu, kiwon lafiyarsu, lafiyar hanyoyinsu, tsaro na kasuwanni da gidajensu, yara ta ne a wuyanka. A tsawon kwanakin da kai akan mulki, watanni ko shekaru, shi za ka ansa tambayar adadin watannin ko shekaru. A tsawon adadin kuɗin da suka shigo aljihu lokacin da kake kan mulkin, shi za ka ansa kowane sile, kowane kwabo, kowace naira, yaya kai ka kashe ta, wata hanya ta bi. Cikin abin da zai zama gyara ga al'ummar, ka yadda gyara ne tsakaninka da Allah, abin da kai har ga Allah a tunaninka da hankalinka da basirarka da kaifin hankalin da Allah ya baka, gyara ne abin da kai na al'ummar ko cutar da ita kai? gaske ne abu kaza da ka gina wannan amount din da ka faɗa shine hakikanin abin da aka kashe ko kai aringizan kungila ko karuban ya adadin kuɗi duk wannan sai ka ansa wannan a gaban Allah ranan da babu wanda zai magana a madadin ka kai zakai magana a madadin kanka a littafin da mala'iku sun rubuta na maganganunka da ayyukanka ayi maka tsawa a ce da kai ikra a kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka haziba karanta littafin ka ya ishe kan sabi a yau man hitara fa inna ma yahdi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadullu alayha wa la tadru wazratun wazra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula da kace kowa san kin tsinda zai kowa san kin shirin da zai kowa san tsarin da zai kar duniya ta rude mu kar mulki giyar mulki ta daibe mu kar yawan san kudi ya daibe mu mu dai mu fada cikin abin da bamu da tabbal akan sa zaka iya tara kudin har iyakacin tarawa ka tara har fanta ba sama bayan sun gama taruwa abinda kake bukata shine kwanakin cin yusu sai Allah ya kwace kwanakin babu kwanakin ka tara dukiyar ka makare a bankuna na cikin gida ko waje ka je ka sai hannun jari har a Isra'ila ka yi kaza har a kasa kaza ka gina duk abinda investment a ko'ina a duniya to kuma sai ka zo ka mutu ƴaƴanka da jikokinka da talakawan da ka cuta ba za su amfana da wannan dukiyar ba sai turawa da aka yi dukiyar aka ajiye a garin su me amfanin dukiyar wa yake maka dukiya tana da tsada hankalin dan adam yawanci dukiya haukatar da dan adam take ta saya gigice ita dukiya kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace kar a neme ta a rasa amma kuma kar ta yawa ta zanto tsaka-tsakiya ba a nema an rasa ba illa iyaka abinda aka ci yau bai kai da jiya dadi ba kuma gobe a samu nan da kuma shi kuma yafi na yau dadi haka rayuwa take yau babu sai dan kadan ka tuna Allah ka gode ka koma gare shi gobe an samu da yawa kuma ka gode masa yau ka rasa kai hakuri ka samu ladan hakuri gobe ka samu kai godiya ka samu ladan godiya inna fi zalika laayatin likulli sabari shakur dama da wannan ake shiga aljanna shine as-sabru wash-shukru as-sabru idza udima ash-shukru idza shukira lokacin da aka yi godiya sai a samu ladan godiya lokacin da aka yi hakuri sai a samu ladan hakuri da haka ya kamata ku shiga tattaya mu masu hangen cikin nesa mu su fara tunani su fara lissafi malamai su tashi su yi kururuwa wani shirye-shirye wani irin salon da'awa za a fito da shi a masallaci a gidajen rediyo a talabijin yadda za a fuskanci hatsarin da ke gabanmu din nan yanzu nan da yan watanni da suke zuwa da za a yi zaɓe mu a jannar mu ba wani ya hau ko ya faɗi ba mu a jannar mu ya za a yi a gyara mana titi ya za a samu mana tsaro ya za a samu mana zaman lafiya ya za a yi mana kaza mu a dandar mu ya za a tsare rayukan bil adama waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba ƴan uwanmu musulmai wanda muke yaran mu ɗaya ko yaran ya sha bamban ya za a samu da cikakken tsaro menene bukatar da za ta biya a gare ka in an kashe wani in an harbe wani in an take wani wace bukata za ta biya wallahi tallahi bukatar ka ba za ta biya ba har ka mutu dan haka ya kamata mu jigace sai mu ya ƴan uwa musulmi mu tuba zuwa ga Allah ubangiji ta Allah ya yi kururuwa akan haka tubu ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ya ayyuha al-muslimin koma zuwa ga Allah qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah duk adadin abin da kai na ta'addanci duk adadin abin da kai na kwalaban giya duk adadin abin da kai na barna ko zina duk abin da kai da kisan kai ko mun yawan sa karka dauka yayi yawan da yafi karfin gafarar ubangiji gafarar Allah ta fi karfin girman kowane irin zunubi duk abin da kai in ka tuba in ka koma ga Allah in maka tuba in maka koma da Allah abin da muka yi a baya sai a yafe mana amma in muka ce tunda mun yi sai mun ci gaba mu ba ya sa a hana mu ba kyale wannan harbin iska ake mana to wallahi tallahi mutum zai ga ranar da zai zo yana nadama yana bukatar minti biyar da zai tuba a hana shi ko ya tuba lokaci ya kure hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al'an sai bayan mutuwa ta zo ka ce ka tuba ubangiji ce ba za a karba ba falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'thara imani ba zai amfani ba in sai da kaga mutuwa ta zo sunnatullahi allati kad khalat fi ibadi wa khasara hunalika al-kafirun ya ayyuhal mu'minu muslimi mutuna muna cikin watan al-muharram watan da aka sunnanta mana yin azumin ranar 9 ga wata da 10 ga wata a cikin sa 9 ga wata tasu'a gobe kenan 10 ga wata ashura jibi kenan wannan azumi yana da matukar lada yana da matukar falala an tambaye manzon Allah bayan azumin ramadana wani azumi yafi falala yace azumin ranar ashura an tambaye shi bayan sallar farilla ta yi ne, wace sallah tafi girma, tafi falala? Ita ce sallar da aka yi ta cikin duhun dare, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Biyu kokarin azumin gobe Asabar da jibi Lahadi, tara da kuma goma ga wata. Bayan wannan mutum ya iya haɗawa da ranar 13 da 14 da 15 ga wata, domin azunta su mustahabi ne a cikin kowane wata, to ballanta na kuma a cikin watan Al-Muharram. Mutum ya iya azumin Litinin da Alhamis. Ya ƴan uwa, ranar Ashura rana ce ta ibada, ibada kuma ita ce azumi. Manzon Allah ya fara yin azumin Ashura tun kafin Ashura an karama ba. A da azumin ranar Ashura goma ga wata ma wajibi ne, bayan an shar'anta Ramadan sai aka mayar da shi mustahabi. Da haka abinda ake yi kenan. Amma akwai salon bid'a guda biyu da mutane ke yi a wannan rana. Bid'a ta farko ita ce bid'a ta nuna bakin ciki, daukar ranar Ashura goma ga wata a matsayin ranar bakin ciki. Wannan al'ada ce ta ƴan Shi'a, waɗanda su suke cewa ranar goma ga watan nan a tarihi a shekara ta 60 bayan hijira ita ce ranar da aka kashe Sayyidina Husaini dan Fatima jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ibada ce daukan wannan rana, ranar bakin ciki, ranar makoki, ranar alhini da jin damuwa. Da haka suke sa baƙaƙen kaya suke fitowa suna macin akan tituna. A waɗansu garurukan za ka ga mutum na fasa kansa jini ya fita, ya tsaga goshinsa jini ya fita, ya ɗauki sarƙa yana bugawa a jikinsa. A Iran, a Iraki, a Lebanon, a Pakistan da sauran yankunan da Shi'a suka fi yawa, za ka suna tafiya suna zanga-zanga har da raƙumi, an ɗora makara akan raƙumi. Wai wannan suna halartowa ne a zuciyarsu ga gawar Sayyidina Husaini akan raƙumi za a kai makabarta. Gaba ɗaya su saba ƙarƙin kaya tsakanin maza da mata. Wannan bid'a ce, bid'a ce, bid'a ce, ba ta da asali cikin addini. Ba ta da asali cikin addini. Domin in har akwai ranar da za a yi baƙin ciki don wani ya mutu a cikinta, to wace rana ce ta fi cancanta in ta kewayo a yi baƙin ciki? Ranar da maza Allah ya bar duniya. To amma ba su yi wannan ba. Kai ba su yi ma a ranar mutuwar Sayyidina Hassan ɗan uwan Husaini ɗin. Ba su yi ba a ranar mutuwar Fatima mahaifiyar Husaini ɗin. Ba su yi ba a ranar mutuwar Ali bin Abi Talib baban Husaini ɗin. Sai ranar mutuwar Shi Husaini shi kaɗai shi da ke nuna jahilci ne yin wannan, ba daidai ba ne ba. Bid'a ta biyu su kuma wanda suke cewa ranar cika ciki, ranar goma ga wata rana ce ta a cika ciki, a ci a ƙoshi, a shafa kwalli, kuma tun ka surga kyalli, wai za ka samu lada. Duk hadisan ƙarya ne wannan, ba su da asali cikin addini. Ba inda Allah ko manzon sai cika cika ciki ranar Ashura. Abinda manzon Allah ce ku yi azumi ranar Ashura. Amma sai a kawo hadisai na ƙarya cewa duk wanda ya yalwata wa mutanen gidansa, duk wanda ya ƙara yawan cefanen gidansa a ranar Ashura, to za a ba shi ladan kaza. Wanda ya ciyar da azumin mutane kaza a ranar Ashura za a ba shi ladan kaza. Duk wannan hadisan ƙarya ne, ba su da asali. Babu wani cika ciki, babu bukin ciki. Ibada ce ta yin azumi a wannan gini. Ku sani ya ƴan uwa, mafi kyawun zance shine zancen Allah. Mafi gaskiyar magana ita ce maganar Allah. Mafi kyawun shiriya ita ce shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حجة الدين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى صلاتكم.